Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16:49 da kuma meter 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haruma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa meter 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu, assalamu alaikum, barkanku da safiyar Litinin 31 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC. Muke marhabin lalai ga masu sauraro. Ga kanun labarai.
Masana harkokin tsaro sun kara jaddada muhimmancin bayanan sirri a fafatawa da Boko Haram. Jama'ai a Somalia kuma sun ce akalla dakaru 18 ne na rundunar kiyaye zaman lafiyar kungiyar tarayyar Afirka aka kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan Al-Shabaab suka yi. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce tilas ma'aikatan diplomasiyyar Amurka 755 su fice daga kasar sa.
Kanun labaran kenan.
Kuma muna kira ga shugabannin kudu maso gabashin Najeriya su ma su kira wa ƴaƴansu don Nnamdi Kanu don da hannun hagu ake wanke hannu na dama.
Gwamnan jihar Borno Kashim Shetima bayan ganawarsa da shugabannin kungiyoyin matasan arewa. Yan banga sun tada hatsaniya a taron jam'iyyar APC a Kaduna. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar kuma ta sake yin gyara ga dokar zaɓe. Ibrahim Alfa Amin na tafe da shirin ciki da gaskiya. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. A yayin da dakarun Najeriya da dan kasashen yankin tafkin Chad suke ci gaba da kokarin ganin bayan burbushin mayakan Boko Haram, masana harkokin tsaro na kara jaddada muhimmancin bayanan sirri a wannan fafatawan. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani.
Manjo General Leo Irabo shine babban komandan rundunar sojin kasashen tafkin Chadi masu yaki da Boko Haram.
We all know the fourth generation warfare of course is intelligence led. Now what is the product of analysis of the intelligence community?
Duka muna sani bayanan sirri ne silar samun nasarar duk wani yaki na zamani. Menene muhimmancin irin waɗannan bayanai da hukumomin leken asiri ke samarwa? Menene tasirin aikace-aikacen kafafen tattara bayanan sirri? Shin akwai wani dandali na tantance duk bayanan sirri don rairayo abin da zai amfane mu a wannan fafatawa? Wannan wani al'amari ne da ya kyautu hukumomin da ke da alhakin hakan su yi la'akari da shi. Lokacin da nake babban komandan rundunar operation lafiya dole, sautari mahimman bayanan sirrin da ni da kaina na samar da su, su zo a kuma maidomin da su a matsayin sabbin bayanan sirri. Ko me ke haddasa irin wannan kyakkyawa da bayani guda a irin wannan yanayi? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa MT Baba dan iyan mutum biyu.
Rashin kwarewa ne ta jihancin yadda muke haɗa bayanan sirri da kuma sarrafa shi. Matsayin mu na ƙasa mai tasowa, har yanzu muna nan muna tangal-tangal ne bai tsaya ba. Na biyu kuma shi kansa yadda ake haɗa sirrin fahimce shi ba, ba su fahimci kuma yadda za a sarrafa shi ba. Yana iya kasancewa akwai sakaci sosai ga masu tarawa, don kama yadda shi jami'in soja ya ce bayanin da ya zo masa yanzu shi zai sake da za a dawo masa da shi. Ka gani kenan mutane ba su je sun ɗauko wani sabbin bayani ba.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin harkutar sojin ƙasa na Najeriya.
Abin da nake so ka gane, akan sami bayanai na sirri daga kafafe daban-daban. So duk sanda aka sami bayanai irin waɗannan ba za ka yi sakaci da shi ba. Sai dai wata sa'a ka gane fahimta takan sha bamba, ko kuma lokaci yakan shuɗe kafin lokacin da aka sami wannan bayani.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Hassan. A can kasar Somalia kuma jami'ai sun shaida a sashen Somalia na muryar Amurka cewa akalla dakaru 18 na rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyar Afirka ne aka kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan Al-Shabaab suka yi musu a yankin Lower Shabelle. Wannan hari da aka kai a kusa da ƙauyen Golwin mai tazar kilomita 120 kudu da Mogadishu ya auna motoci 24 na ayarin masu raba kayan taimako a kusa da ƙauyen Bulo Marar. Al-Shabaab ta ce ta kashe dakarun kungiyar tarayyar Afirka 39, amma jami'an soji sun ce 'yan tsagerun sun yi ƙarin adadin waɗanda suka mutu. ayarin sojojin Uganda na cikin rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyar Afrika da ake cewa AMISOM a takaice da suka bar garin Shalambod. Mazauna ƙauyen Jiro sun shaidawa a sashin Somalia na wannan tasha cewar sun ga ƴan kungiyar Al-Shabab suna jan gawarwakin sojoji guda biyu. Kakakin ma'aikatar soji Wilson Rono ya tabbatar da wannan harin kwantar bauna a hirarsa da sashin Somalia.
Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce tilas ma'aikatar diplomasiyan Amurka 755 su fice cikin ƙasarsa a wani mataki na mayar da martani a kan sababbin takunkumi da Amurka ta kakaba wa Russia saboda kutse da ake zargin ta yi a zaben shekarar 2016 domin taimakawa shugaba Donald Trump ya lashe zaben. Putin ya shaidawa a talbijin kasar cewa sama da mutane 1,000 suke aiki a ofishin jakadanci da wasu ofisoshin diplomasiyar Amurka, kuma ya ce tilas 755 daga cikinsu su dakatar da ayyukansu a cikin Rasha. Shugaban na Rasha ya ce akwai yiwuwar Moscow ta ƙara ɗaukar matakan martani a kan Amurka biyo bayan amincewar bai ɗaya da majalisun ƙasar suka yi wurin kakaɓawa Rasha sababbin takunkumi. Yana cewar in Allah ya ce yana Allah wada da wannan abin da ya faru tun daga yau. Rasha ta ce ta saki ɗaruruwan jami'an diplomasiyan Amurka daga ƙasar a farkon watan Satumba zai sa kowa ya saura da ma'aikatan diplomasiya 455 wadda za su rage a cikin ƙasashen biyu. Tun da farko mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sarki Rybakov ya faɗa wa labaran talbijin ABC cewa wannan mataki da suka ɗauka na martani ya yi jinkiri.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Manyan jami'an Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa lokaci ya yi da ya kamata a daina tattaunawa a kan irin matakan diplomasiyya da za a ɗauka kan gwajin makamai da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, tunda yanzu barazanar zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da ke tattare da ayyukan Pyongyang ɗin ya bayyana a fili. Firaministan Japan Shinzo Abe ya tattauna wannan batu da shugaba Donald Trump na Amurka ta wayar tarho a yau Litinin agogon birnin Tokyo. Jami'an Japan sun tabbatar da wannan zantawa akan barazana da gwajin makaman Koriya ta Arewa ke yi wa duniya, amma dai babu wani ƙarin bayani da aka bayar. A Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka Nikki Haley ta ce yanzu Amurka ba za ta kira zaman gaggawa a kwamitin sulhu ba kamar yadda ta yi a baya, saboda manyan ƙasashen yammacin duniya sun gaji da jin gafara sa ba su ga ƙaho ba kan batun Koriya ta Arewa. Da matsayin China na zaman babban ƙawa kuma mai agaza a Koriya ta Arewa, wajibi ne a yanke shawara kai tsaye a kan Pyongyang. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Gwamnan jihar Borno kuma shugaban kungiyar gwamnonin Arewa Kashim Shetima, wanda yana daga cikin shugabannin Arewa da suka soki wa'adin da wasu kungiyoyin matasan Arewan suka baiwa ƴan kabilar Igbo na ficewa daga yankin, ya kira ga dattijan kudu maso gabashin ƙasar su ja kunnen Nnamdi Kanu, jagoran ɗaya daga cikin kungiyoyi da ke neman ɓallewa daga Najeriya. Gwamna Kashim Shetima ya yi wannan kiran ne bayan da ya gana da matasan na Arewa a Abuja.
Mun zauna mun tattauna da shugabannin matasan Arewa, mun fahimci juna, kuma insha Allah a cikin satin nan za su ɗauki matakan da zai faranta zuciyan kowane ɗan Najeriya. Kuma muna kira ga shugabannin kudu maso gabashin Najeriya su ma su kira wa ƴaƴansu don Nnamdi Kanu, don da hannun hagu ake wanke hannu na dama, mu za mu sa kanninmu ƴaƴanmu su yi abin da ya cancanta a yi. Su ma ya kamata su sa nasu su bar zagi da musgunawa mutane. Kasan nan tamu ce na mu dukka, ya kamata mu yi sayin daka mu ga cewa mun kare mutuncin ƙasarmu Najeriya.
Muhimmin batu da matasan Arewan suka fi mai da hankali a kai a baya-bayan nan shine na kira ga mahukuntan ƙasar su yi saurin magance yadda shugaban ƴan gwagwarmayar kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu ke ci gaba da taruruka da yin kalaman ɓatunci ga manyan ƙasa. Bayan kotu ta yi masa gargaɗi kafin a bada belinsa, matasan arewan sun ce shirye suke su ci gaba da tuntuɓan juna domin a ɓullo da hanyoyin sasantawa don warware batutuwan da suka dame su kafin ranar 1 ga watan Oktoba. Abdulaziz Suleiman shi ne mai magana da yawun ƙungiyoyin matasan arewan.
Nasara ta farko ita ce cewa gashi ya kira mu, mun kuma taho, kuma kowa ya sani wannan shi ne karo na farko da za a ce dukkanmu ɗin nan mun taru mun je wajen wani gayyata da aka yi mana na tattaunawa har kuma muka yadda duniya ta sani. Wannan shi ne na farko, so kun ga an samu ci gaba insha Allah.
Kun janye wa'adin naku ne ko a wani hali ake ciki yanzu?
Wa'adi ko lokaci akan maganar wa'adi na kan yi mamaki. Wa'adin nan fa wani dan bangare ne kawai da muka saka shi a cikin Kaduna Declaration. Kaduna Declaration yana nan yadda yake, sai nasarori ma da ake samu. So duk abin da muka tattauna za mu sanar da ku kwanan nan insha Allah.
Tunda matasan suka bada wa'adi ne, masu ruwa da tsaki ke yakuwa ga manya su fito su yi amfani da kafafen yaɗa labarai domin su gargaɗi matasan ƙasa baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kaduna kuma rikicin zaɓin wakilan da za su yi aikin kuskure ba ga tsarin mulkin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya fantsama har zuwa sakatariyar na ƙungiyar 'yan jarida, kamar yadda za ku ci gaban rahoton da Isa Lawali Kara ya aiko mana.
Kafin a ƙarƙare taron, wasu matasa suka kutso sakatare inda suka dinga dukan ababen hawa suna jefe-jefe. Sai dai kuma duk da hayaniya da hayagagar da ta kai har aka jima ɗaya daga cikin 'yan jaridu ciwo a ƙarshe dai sai da aka yi wannan taro, inda Sanata Suleiman Usman Hunkuyi na Shiya ta ɗayan jihar Kaduna ya ce
dukkanmu zaɓenmu aka yi. To mun yi tambaya, wane ne bai son a yi zaɓen? Menene dalilin da yasa ba a son a yi zaben? Dan mene waɗansu su kaɗai za su zauna su rubuta wani? Mene yasa ba a son a koma wajen jama'a kan maganan zaɓe? Idan zaɓe irin wannan ya gagara, to ina kuma ga zaɓen ƙananan hukumomi? Wannan shi ya tada mana da hankali da sauran shuwagabanni da muka taru a nan. Muke kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa ta duba wannan. Ta yi ma jama'an jihar Kaduna adalci. Wancan abin da aka je aka zauna aka yi na rubuta delegate ba zaben delegate ba. APC bata fara akan haka ba. Ba ma fata APC ta kare akan haka.
Sanatan Shiya ta bin jihar Kaduna Kwamar Shehu Sanuma na gurin wannan taro.
Taronmu da muke yi a nan gurin yau muna yi ne don mu ƙara jaddada ma mutanen jihar Kaduna cewa ba za mu yadda da murɗiya ba. Ana shiga ɗaki a rubuta sunan naki alhaji tsoron a yi zaɓe. Mun kori jam'iyyar PDP a Najeriya, babu abin da bamu ce musu ba. Yau ga daba nan wajen gidan nan an turo yara an ba su kuɗi su ci mana mutunci. An kira su an ba su ɗan kuɗi su shigo nan su ci mana mutunci a idan kuna gani. Mu fa ba kai wallasa bane, ba fa za ka ce za ka yi da mu tsaya ba.
To sai dai jam'iyyar APC sun jihar Kaduna ta ce wannan yayi kama da ihu bayan hari domin an bi dukkanin ƙa'idoji. Honorable Salisu Tankosono shine mai magana da yawun jam'iyyar APC sun jihar Kaduna.
So sun manta cewan kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ya lamunci consensus musamman irin wa'annan zaɓukan, shine ma a mafi soyuwa saboda gudun irin tatabrugan da yake faruwa. Inda aka samu haɗin kai a yi consensus, kuma shi aka yi yawancin wuraren da aka yi a jihar Kaduna. Idan ka duba tun daga peji na farko har zuwa pejin ƙarshe da kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC, babu wani abu mai kama da aƙida a ciki. So idan sun ce ba su amince da abin da APC suka yi ba, su 'yan APC aƙida, ba zai zama sabon abu ba, ba zai zama bakon abu ba.
To ina zargin da ake cewa matasan da suka kutso wajen wannan taro suka tarwatsa mutane daga nan gidan gwamnati aka turo su?
Mu kanmu mun yi Allah wadai da abin da ya faru a wannan taro. Saboda duk abin da baka so ya faru a kanka, ba za ka yi fatan ya faru a wani naka ba.
Isa Lolika, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ne mota siya sace don koma wada da dangina. Again, ne mota siya sace ban saka wada da dangi ba. Ballanta ma
yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin kasar ta sake yin kuskure ga dokar da wato ga dokar zabe da kotun tsarin mulkin kasar ta yi watsi da shi a baya-bayan nan ga Suleiman Mini Barma da rahoto
Sauye-sauyen da majalisar dokoki ta amincewa da ƙuri'u 134 daga cikin 171 sun shafi batutuwan da suka hada da tsayar da ranakun shirye zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, ƙayyade wa'adin ajiye takardun 'yan takara da wa'adin shigar da koke gaban kotun tsarin mulki, sai kuma ƙa'idodin kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta da dai sauransu. Dan majalisar dokokin kasa Lamido Mumuni Haruna na cewa a wannan karan ba su da shakku akan sahihancin aikin da suka yi.
A yanzu dai ina tsammani wannan kundi ya dace in an maida shi wajen kotu a sashi don a samu asaseni ita da kanta don a yi zaɓe a cikin lokaci. President Naseni shi da kanshi kandida za a yi.
Tuni dai matakin ya fara shan suka daga masu bindidigin harkokin siyasar wannan ƙasa irin su Abdulrahman Alkasim.
Duka dai maganar da ake yi ta maganar shirye zaɓuɓɓuka ce musamman wadda ta yi kusa ta shirye zaɓe na maye gurbin wani ɗan majalisa na jihar Maradi. Tunda farko kotun tsarin mulki ta yi kira ta ce tunda wannan ba wa Allah Allah mai wa'adi ka wuce kwana 60 bayan haka ba tare da an yi zaɓe ba. Da harko shugaban kasan ya yi kira a yi haka kuma ya koma ya ɗauki wani mataki wanda ya karya matakin da ya ɗauka kuma ya karya ma matakin kotun tsarin mulki wanda ke baya da hurumin yin haka.
Dama dai tun a ranar farkon soma wannan zama 'yan hamayya suka ƙauracewa zauren majalisar a ci gaba da nuna adawa da matakin kwaskwarin dokokin zaɓe. Domin a cewar kakakinsu Isuhu Isaka.
Mun ja hankalinsu mun ce akwai matsaloli da yawa an yi kuskure kuma ba a ce cikin kasa abinda duk a ce yi ana makudi don a samu a kare mutum guda.
Sai dai fa masana na cewa ƙauracewa wannan zama ka iya haifar da ciza yatsa watan wata rana a wurin 'yan adawa.
A cancanta su zo ya zamanto tattauna da za a yi debaki da za ta su ma su kawo ra'ayinsu har ya zamanto su kawo shawarar wa'ansu ayo doka da aka yi su kawo amandaman ɗinsu yahi da ya zamanto su ƙauce.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Muna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoto kan fara jigilar masu aikin hajin bana daga Najeriya. Yanzu karfe 1:17:30 na dare. Yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau muna tare ne da daraktan gabatar da ƙararraki ko DPP da ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Kabir Ali akan maganar kisan da ake tuhumar wasu da yi mazayyanu garba a garin Jega. Daraktan zai mana bayanin matakan da suka ɗauka suke kuma ci gaba da ɗauka na tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin ta kan waɗanda suka aikata wannan kisan. Idan an tuna, 'yan sanda na Shia da ke Sokoto sun kai waɗanda ake tuhumar gaban kotun magistrate ta Jega a kan ta bayar da umarnin a tsare su a kurkuku har ya zuwa lokacin da ita ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi ɗin za ta kai su gaban babbar kotun jiha domin tuhumar su da laifin aikata kisan kai. To amma ba kamar abin da aka saba gani ba, idan an tuhumi mutum da kisan kai sai wannan kotun magistrate ɗin ta garin Jega ta ba da belin waɗanda ake tuhumar. Abin da har ya sa iyaye da abokan wanda aka kashe suka fara zargin cewar akwai haɗin baki, kuma har shi kansa Mudassir Isa da ya kubuta da rai daga azabar da aka gana musu har ta zama ajalin zayyano a hannun waɗannan mutane, ya ce sun fara yi masa barazanar da za su kashe shi ɗin ma, domin wai babu wani mahalukin da ya sai taɓa su a garin Jiga. A bayanin da ya mana, daraktan gabatar da ƙararrakin na jihar Kebbi Kabir Ali ya ce su ma kansu sun yi adawa da bayar da belin waɗannan mutane da ake tuhuma. To amma kuma bayarwa ko rashin ba da beli hurumin kotu ce ta magistrate ɗin da ke garin Jega.
Sunana Kabir Aliyu, Director of Public Prosecution, Minister of Justice, Kebbi State. Na'am, dangane da wannan shari'a din, akwai file din da anka turo muna daga Zone 10. Na mu yi nazari mu diba game da shi ko akwai laifi da ake tuhuma su. Watan hudu ne anka aika mu wannan file din. Mu yi nazarin wannan file din, akwai mutum hudu da muka ga tabbas suna da hannu ga kisan wannan yaro din da aka yi. Kuma mun buƙaci daga ofishin AIG Zone 10 su turo muna original file. Don da ma ga ka'ida in haka ya faru division suna bincike su tura ma CID office state CID su kuma su yi bincike sannan su turo mana mu kuma mu yi nazari akwai laifi ko kuma babu in akwai laifi mu ce su kawo mana original file mu gabatar da mai laifi gaban kotu mu caje shi mu bi dushe dun da suka yadda abun suka kasance mu gurfana da shi gaban kotu ai sai CID suna cikin bincike Zone 10 suka aika musu cewa a aika musu da file din can sabili da shi ma yaro ya je cin complain sun tura musu
to na fahimci cewa kamar an gurfanar da su waɗannan da ake tuhuma anan waye gurfanar da su a gaban kotu ku ne ko kuma su ƴan sanda
to ga ka'ida in haka ya faru ƴan sanda in suka kamo inda ake tuhuma suna kai su magistrate court sai su ci ga tuhumar da ake musu magistrate court sai ta adana su kafin su kawo muna file nan mu yi nazari in akwai laifi high court muke ake kai mai laifi ba majistare don majistare ba ta da hurumin sauraren wannan shari'a wannan laifin da ake tuhuma in suka kawo mana original mu kuma za mu yi drafting charges sai mu gurfanar da mai laifi gaban kotu
na muka amsa tambaya ta ba ku ne ku gurfanar da su ko ko ƴan sanda
ina zuwa ga wannan ai ba su kawo mana sai sun kawo mana original sannan za mu gurfanar da su gaban kotu ba a kai ga kawo mana original file din ba don haka ba mu kai ga gurfanar da su gaban high court ba eh saboda magistrate court suka su ƴan sanda suka kai su ba mu muka kai su can ba
to amma bisa rahoton da suka bayar bayan sun yi zanta da dukkan waɗanda ake zargi da kuma waɗanda watakila ake gani kamar shaidu haka sun ba da shawarwari su ma na cewa a gurfanar da su kuma sun kai su amma abinda suka ce yanzu wannan shari'a ta komo hannun musamman ofishin ka da ake kira DPP a takaice anan ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi kuma abin mamaki sai ga waɗannan yaran ko kuma waɗanda ake zargin an sako su da sunan an ba da su bele me zaka ce game da wannan tunda an ce shari'a ta koma hannunku
to yanzu ka ga na ce ma watan hudu suka aika mana file din mu kai nazarin shi mun aika musu su sake daukar jawabin shi mu da suru su kawo muna to ba su sai kawo muna shi ba sai juma'a can din su kawo mana original file din ko da su kawo muna shi din sun ce ba su kai ga daukar jawabin mu da suru ba don sun yi sun yazo ya ba da karin jawabin shi kamar yadda muka bukata bai zo ba sai suka turo muna file haka nan yanzu haka wanda ya nazarin file din yana rubuta charges din da ya kamata ai mu wayannan da muka ce muku mun tabbatar akwai laifi kansu na sun aikata wannan abun gadin da zaran an gama guru an gama tabbatar da wannan abun gadin rubutawa din ne zamu kai wannan charges din before the high gaban high court ita high court din ita za ta saurare mu mu gabatar da shaidu gabanta in ya so ta zartar da hukunci
bisa al'ada idan ana zargi irin abin da ya shafi kisan kai ba kasafai akan saki waɗanda ake tuhuma ba daga zaman wakafi da suke kamin a kammala shari'a amma sai ga waɗannan kusan ko wata ɗaya ba su yi ba da kamawa ake gani sai ga su sun bayyana wannan ma na ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su iyalan mamacin suke ganin kaman akwai wani wata kullaliya a ciki me zaka ce dangane da sako su din da aka yi anya wannan ko yana bisa ka'ida ko kuwa
to kamar da nace ma bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din akwai wa'anda zan lissawa muka yanzu wa'anda su muka ce zamu gurfanar gaban kotu bisa ga wannan abun gadin akwai Ibrahim Kokani akwai Imrana Isa akwai Awalu dan Malam akwai Haruna Umar Bashir Sama'ila Muslim Garba da Mubarak Garba su wa'annan bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din tabbas akwai tuhuma ta kansu suka aikata wannan abun gadin bisa ga tambayar da kai na batun bada beli ko abun ga ka'idar shari'a wanda duk ake tuhuma da laifin kashin kai ba a bada shi beli koda an yi applying koda an garbatar da roko gaban kotu kotu ke da dama ita ke da discretion na ta bada beli mutum ko kar ta bada beli mutum akwai yanayin da zai bijiro wanda za a iya bayarwa amma na san mu an bidi beli din an aika mu da takarda na motion lokacin ba a kawo mu original file ba mun kuma nuna rashin yarda mu na a bada belin su amma kuma kotu da yake tana da discretion na ta bada beli ko kar ta bada beli a bada beli amma kuma ku sani bada belin su da an kai din ba shi zai hana a gurfanar da su gaban kotu bisa ga tuhumar da ake musu ba kamar yadda nace maka yanzu ne mun ka aka kawo mu ragar na wannan juma'a da gobe sati guda kenan da aka kawo mu original file din wanda kuma mun fara drafting charges kan wa'annan mutanen da na lissafa maka don haka in muka gurhanar da su gaban kotu shaidu sun ka gabata kotu da dama wannan kotu da kaida inda hurumin da abu ya faru nan gaba in akwai high court na ake yin shi don haka nan high court je ganin za nan zamu filing wannan charges din ga akan su koda an ba da mutum beli in shaidu sun ka gabata gaban kotu an ka tabbatar da cewa lallai wane da wane da wane da ake shaidu bisa ga shaidun da aka gani ana revoking bail din na amai da abun ga mutum sannan kuma charges din da muke cirewa kansu na hada kai kashin kai wanda duk Allah ya kaddare aka tabbatar da wani abun ga su ma hukunci ne za a yanke musu na kashin kai
yanzu a matsayin ku na ma'aikatar shari'a an riga an yi wannan kuma abu ne wanda ya ji hankalin mutane haka yanzu za ku zauna ku ci gaba kenan da kallon su suna yawo a gari ko ku akwai wani yunkuri da kuke don ganin cewa an bi ka'ida an kila an maida su zaman kaso ko wani abu
kamar yadda na ce maka yau sati guda kenan da aka kawo mana file mu buƙatar mu duk wanda ke da laifi a gurhana da shugaban kotu a yanke mai hukunci don ya zama darasi mu sani wa shari'a fa ba wai tana bin mutun ne ta ga cewa an kashe mutun abun a bukata ake yi a samu zaman lahiya kare rayukan jama'a da dukiyoyin su don haka duk wanda ya aikata hukunci aikata laifi aka yanke mai hukunci yana zama darasi ga wani ko da yana da niyyar aikatawa din sai ga ya abun ga dama abun da shari'a ke bukata kenan yanzu haka bukatar mu in muka gabatar da su gaban kotu ka san da farko na ga maka cewa mun nuna rashin amincewa mu na abada belin su don haka yanzu ga tunda Allah ya kaddare file ya zo hannunmu mun kai filing charges gaban kotu za ta ga abun da muka abun ga sannan kuma ya kasance gare ta ta revoking bail din ko kuma amma dai mu kada mu gabatar da shaidu gaban kotu tuma da muke musu mu tabbatar da cewa lalle sun aikata in so sai a muku hukunci kamar shari'a ta tanada
Masu sauraro za mu zuba ido da kuma kasa kunnuwanmu domin jin yadda za a yi game da wannan batu na kisan Zayyanu. Amma a mako mai zuwa za mu tabo batun mutanen wani gari ne a jihar Bauchi waɗanda aka kai musu wani alƙalin da ya zamo musu alaƙaƙai har suka laƙaba masa suna alƙali Riman wato gidan wakafi kai tsaye saboda yadda suke zargin cewar haka yake tura waɗanda aka kai ƙara har ma da waɗanda suka kai ƙara ɗin gidan kurkuku har sai sun biya kuɗin beli. Mutanen wannan gari har lauya suka ɗauka suka kai kukansu a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi da zuwa manyan alƙalai na jihar ta Bauchi to amma har yau babu wani matakin da aka ɗauka akan wannan alƙalin. A huta lafiya.
A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mai sallama da ku baki ɗaya.
Zanga-zanga da tashin hankali har ma da mutuwa sun kanaine ko kuma sun dakushe zaɓen da aka gudanar a jiya Lahadi a Venezuela na wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar 545 da zamar sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar mataki da bashi da farin jini. Rahotanni sun ce akalla mutane 9 suka mutu tun daga ranar Juma'a wanda ya kai adadin mutanen da suka mutu a cikin watanni 4 da aka yi ana zanga-zanga zuwa sama da 120. Wani lauya mai shekaru 39 da haifuwa mai suna Jose Felix Pinda yana cikin waɗanda suka mutu wanda aka harbe shi a gidansa a daren shekaran jiya Asabar. A jiya Lahadi wasu 'yan sanda guda 4 a kan babura suka jikata lokacin da wani ya jefa musu nakiyoyi a wani ayari da a birnin Caracas. Masu ra'ayin gwamnati da masu adawa da wannan zaɓen sun gudanar da zanga-zanga a faɗin Venezuela. Suna wato 'yan adawa kuma sun tare hanyoyi kana 'yan sanda sun maida martani da wato hayaki mai sa hawaye kenan tare da amfani da harsashin roba. Shugaba Nicolas Maduro ya ce duk wanda ya bijirewa haramcin zanga-zanga a lokacin zaɓen yana fuskantar barazanar hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekara 10.
To duka duka kuma da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safin nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari Salihu Garba da shirin da rashin tayi akan bara arha. Kamin na madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya kula da aikin gabatar da shi da shirinmu da ma injiniya Malam John da ya riƙa masa a nan ne sahabo Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.